بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 6 ga watan juma'a ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 30 ga watan april shekara ta 2009. Wannan shine kaset na 10 daga cikin jeren karatuttukan littafin hikbatun min at-tarikh na ash-shaykhul allama Uthman ibn Muhammad al-Khamis, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a basu manta ba, malamin ya yi mana darasi na ƙarshe dangane da abin da ya shafi tantancewa da kuma tace riwayoyin hadisi da na tarihi, musamman abubuwan da suka zo masu ɗimbin yawa a cikin tarihin al-Imamu At-Tabari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A inda ya bincika ya gano cewa mafi yawancin riwayoyin da aka ji ƙarya ta faru a cikinsu riwayoyin wasu mutanen banza ne, irin su Abu Mihnaf, Lut ɗan Yahya da ainihin wato Al-Waqidi da waɗanda yake maƙaryata ne, da Saif ɗan Umar At-Tamimi da makamantansu, haka nan Al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib, duk waɗannan maƙaryata su ne suka kuzuzuta labarai na ƙarya, suka ainihin wato lalata al'amari dangane da tarihin musulunci. Amma alhamdulillah, kamar yadda muka karanta a shekaran jiya da jiya, mun ji cewa irin tsarin da malaman hadisi suke bi wajen gano duk abin da yake ƙarya ne ko ƙage ne ko sauya shi akai ko makamantan haka. Daga ƙarshe abin da zan yi ishara a nan shine, ya kamata ‘yan uwa ɗaliban ilimi su samu littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda malamai suka rubuta suka sa musu al-wad'u fil hadis, ƙarya a cikin hadisi. Malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan haka. A kwanaki akwai littafin da aka zo aka sayarwa da ‘yan uwa a nan, saboda za mu mai da wannan ya zama mana lacca. To, a lokacin ne za mu bayyana tarihin fara irin waɗannan ƙarerai da kuma abubuwan da za su biyo baya dai, insha Allah ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. A yau za mu tashi al-maqsadu thalith wasailul ikhbariyina fi tashwihi at-tarikh. Manufa ta uku daga cikin manufofin da malamin yake zuba mana a cikin ainihin wato shimfidar wannan littafi ita ce wasailul ikhbariyina fi tashwihi at-tarikh, hanyoyin da masu bada labarai suke bi wajen gurɓata tarihi. Waɗanne hanyoyi ne suke bi domin gurɓata ainihin tarihi na musulunci? Malam ya ce awwalan, hanya ta farko daga cikin hanyoyin da suke bi, al-ikhtilaqu wal-kadhibu, kirkira da kuma kago ƙarya. Wannan sukan gurɓata tarihi wajen su zauna su kirkiro labari na ƙarya sai su ainihin faɗa akan al'amarin da gaba ɗaya bai taɓa faruwa ba, sai su kirkire shi sai su faɗa. Suna yin wannan ga mutum guda, suna yin wannan ga taron mutane, suna yin wannan ga wasu jama'a kasantuwar nau'insu, kamar nau'in malaman hadisi ko nau'in malaman fiqhu ko nau'in malaman aqida ko makamantan haka. Wannan ƙarya ce, babu wani abu wanda za a dogara da shi, ko da abin asali ga yadda abu ya faru, in ya so a ƙara mai ruwa sai zama a asalin ƙarya ce, za a ƙirƙire ta kawai sai a ƙaga ta sai ainihin faɗe ta, ba dan komi ba. Saboda me? Saboda wannan ƙarya ta je ta gurɓata wani tarihi wanda ainihin ake so a gurɓata shi. Malam ya ce yakhtaliquna al-kadhiba, yakhtaliquna qissatan ma, sukan ƙirƙiri wata ƙissa, kamaktalaku, kamar yadda suka ƙirƙiri ƙarya, masalan ga misali suka ce wai anna Aisha radiyallahu anha لما جاءها خبر موت علي رضي الله عنه سجدت شكرا وهذه قصة مكذوبة. سكتي ainihin wato kamar Aisha, Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda, lamma ja'aha khabaru maut ali, khabaru maut ali, yayin da labarin rasuwar Ali ya zo mata, sajadat lillahi shukran, sai ta fadi sai ta sujuda, wato sujuda shukuri, sujuda godiya ga Allah saboda farin cikin an kashe sayyidina Ali. Malam yace wa hadhihi qissatun makbuba, wannan kissa ƙarya ce dungurun gumbinta ba ta ba sanadinta. La sha kasa malam yace zakaraha abul faraj al asbahani, abul faraj al asbahani shine ya faɗi wannan kissa fil aghani, a cikin littafin shi al aghani, wanda kwanaki in ba ku manta ba mun yi karatu akan shi, cewa wannan na daga cikin miyagun mutane, kuma littafin shi yana daga cikin littafi masharrantan littattafai. To wane ne shi? Malam yace ya faɗi wannan magana ne a cikin shafi na 55 a cikin littafin al aghani din. Wa abul faraj, shi abul faraj din nan shi'iyun muttahamun bil kadhib, dan shi'a ne wanda ake tuhumar shi da ƙarya, kama fi tarjamatihi fi tarikh Baghdad, kamar yadda wannan bayani ya zo a cikin littafin tarikh Baghdad na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi wal Mizan, da littafin Mizanul I'tidal fi naqd ar-rijal na al-Imam al-Hafiz az-Zahabi. Wa dhakaraha al-mutashayyi'u, dan shi'an nan at-Tijani, Tijani as-Samawi. Me yasa ya kira shi al-mutashayyi'? Me bambancin al-mutashayyi' da kuma ash-Shi'i? Suna iya daukar ma'ana daya, amma galibi idan malami mutayakkizi ne, wato malami ne da yake bin ka'idar abubuwa daidai da daidai, in ka ji ya ce wani dan shi'a ne, mana wani asalatan dan shi'a ne da gaske, shi'anci ya dauka ita ce addinin shi, mutashayyi' sai ya dauki dayan abu biyu, da can ba dan shi'a bane sai ya zama dan shi'a, sai a ce mishi mutashayyi' wanda ya shi'anci, ko mutashayyi wanda yake yin shi'anci saboda wata kwangila ce kawai da aka dauke shi yayi, ba wai da gaske yake yi ba, yana yi ne dan ya biya wa wasu wata bukata, ya kuma bata wa wasu, amma shi hakika ba da gaske yake ba. To Tijani as-Samawi, wanda galibi aka fi sanin littafin shi da Thumma Tadaitu, zan zo zan yi magana ta musamman akan shi insha Allah. Akwai babban malamin mu a Jami'ar Islamiyya ta Madina, wanda a yanzu malami ne a cikin jami'ar, kuma malami ne a nan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya rubuta littafi sukutun da guda raddi ne akan shi Tijani as-Samawi, littafin da ya sa wa suna Thumma Tadaitu, Then I Was Guided. Wai da shi ahlus sunna ne, daga baya sai gane cewa kasantuwar ahlus sunna bata ce, sai ya koma ainihin ya zama dan shi'a. To wanda bai san Tijani as-Samawi, daga ainihin sunan shi zai fara fassara maka, asalin shi dan dariqa ne, daga dariqa ce ya koma shi, a to ai dariqa ba sunna bace, dariqa dariqa ce, saboda haka babu dalili akan dan dariqan da ya koma shi a zai ce shi da ahlus sunna ne, ahlus sunna ne. A ne muku tafsiri irin na salaf, a jawo aya a fassara ta da aya, a jawo aya a fassara ta da hadisi, a jawo aya a fassara ta da zantutukan malaman farko, ba a yin haka. Ana karanta muku Sahihul Bukhari da Muslim da Muwatta ta Imam Malik, ba a yin haka. Ana karantar da ku Kitabut Tauhid na Al-Imam Ibn Khuzaimah Imam Al-A'imma, Kitabut Tauhid na Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid na Ibn Manda, Kitabul Iman na Ibn Manda. Ana karantar da ku irin waɗannan sune littattafan Ahlus Sunna. Tara ku ake ana rawa ana kidan mandiri a masallaci, daga nan sai ka zarce ka zama me, ka zama dan shi'a, ma'ana daga dariqa ne zuwa shi'a ba daga sunna bane. Akwai da yawa waɗannan mashirmanta ƴan Najeriya, sai ka ji mutun ya ce shi da dan ahlus sunna ne, amma yanzu ya zama dan shi'a. Menene ahlus sunna? Ahlus sunna ba siyasa bace, ahlus sunna bin sunnar ce, tsakaninka da Allah gidan ku dariqa ka tashi ane ko al'ada. Rashin karantar da sunna ya sa ka ainihin zama dan shi'a. Saboda haka Tijani as-Samawi da ya rubuta wannan littafi Thumma Tadaitu, shi ne fa malamai suka yi ta mishi raddodi, bal balalta, a yanzu ne da ya kabata, suka bi shi da rudud. To akwai gaba ta musamman wadda zan zo zan yi muku darasi insha Allahu ta'ala akan Tijani as-Samawi da kuma jimillar littafin shi, ba dan komi ba, saboda Tijani as-Samawi an yi mishi wata kurewa kat, da aka yi wata muqabala da shi akan tashar future, wato mustaqbal ko mustaqil suke ce mata, akai wannan muqabala kat, ni na dauki wannan muqabala gaba dayan ta a video na sata internet, tana nan a website din nan da nake gaya muku, www.fnoor.com, tana nan zaka ganta wajen awa tara ce a video. Wannan muqabala an bashi kashi akan ta, an yi rumurumu da shi, ba su san a bayyana ta, bub sai muka dauke ta muka saka ta kan internet, kuma muka sake ta kyauta. Yanzu in ka je kana da videon ka, zaka iya kwashe ta gaba ɗaya ka sauke ta akan video machine ɗinka ko kuma akan computer ka ko makamantan haka. To wannan tijani as-samawi daga cikin fitinar da yake fitinun mutane da ita shine dan Arabiya ne kuma dan boko ne, dan haka in ya rubuta da Larabci sai kuma ya fassara da Turanci, ke sa wancan littafin nashi sun mahtadaitu yazo kuma ya fassara shi da Turanci, then I was guided. Ina fatan jama'a sun gane wannan, dan haka muke da darasi na musamman akan Tijani as-Samawi da shi da tarin littafan shi da kuma irin rubdugun raddodi da malamai suka yi mai. Akalla akwai littafai na raddi da aka mai guda 17, su ma na zuba su akan internet gaba daya, ka je ka same su akan wannan website din fnoor.com. duk abin da ke website din, da murya, da hoto, da video, da data, komai mun sake shi free ne, zaka iya ganin shi kyauta, ka kwashe shi kyauta, kuma you are virus protected, ba wata tsutsa ba za ta same ka ta computer, an tsare insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan Tijani as-Samawi shi ma ya faɗi wannan magana fi kitabihi, a cikin littafin shi wanda ya sa wa suna fas'alu ahlaz zikri, a shafi na 97, walam ya'zuha li ahadin, sai dai shi bai danganta ta ga kowa ba, kawai dai ya faɗe ta ne, bai kawo isnadi ba, kuma bai ce daga littafi kaza ba, amma shi Abul Faraj ya ambace ta kai tsaye kamar an yi a zamanin shi ne. To kuma kaji, dan haka ƙarya ce. Yaushe Aisha za ta yi farin cikin an kashe Sayyidina Ali? Zamu zo mu karanta muku tarihin kisan Sayyidina Ali, ku ji matsayin Aisha, matsayi na gaskiya da isnadodi ingantattu. Akwai tarihin Sayyidina Ali da tarihin kashe shi a cikin wannan littafi na Hikma, dan haka yanzu ba za mu tsawaita akan wannan ba, amma abinda muke so mu nuna maka anan shine, daga cikin hanyar da suke bi wajen gurɓata tarihi ita ce a ƙirƙiri wani kazafi, sai a danganta zuwa ga wani sahabi ko wata sahabiya, dan a tabbatar maka da cewa akwai gaba riƙaƙƙiya tsakanin ƴan gidan Annabi da kuma ainihin sirikan shi, ko tsakanin matan shi da ƴaƴan shi, ko tsakanin jikokin shi da ƴaƴan shi, ko makamantan haka. Yanzu wannan kissa jama'a, inda ta tabbata gaskiya, wanda bata tabbata ba ko domin ƙarya ce, me take nunawa? Aisha ta yi farin ciki da an kashe Sayyidina Ali. Zaka ki Aisha ko ba zaka ki Aisha ba? Zaka ki Aisha. Daga nan an gurɓata maka wani bangare na tarihi ko ba a gurɓata ba? Wanda to wannan dama shine makasudin su. To wannan kissar ƙarya ce, shine wannan ƙaryar kuma, idan kuka karanta ko a littafin da nazo muku da shi jiya, wanda Malam Aminu Aliyu Gusau ya rubuta, Shi'a sun tabbatar da halaccin yi wa duk wanda baya goyon bayan su da duk wanda yake suka su, a zauna a rubuta ƙarya, ai kazafi na ƙarya, suka ce wannan halal ne. Karanta a cikin wannan littafin na Aminu Aliyu. Me yasa nake muku hujja da littafin Aminu Aliyu? Saboda da Hausa aka rubuta shi. Na biyu, wanda ya rubuta shi ya zauna yana daga cikin sahabban da suka yi hidima a gaban zazzaki, tun daga falo har wadaka, tun daga mota har ko ina, tsawon rayuwar shi in banda daga baya Allah madaukakin sarki ya nuna mishi gaskiya. Kenan abubuwan da yake bada labari, yana bayyana abubuwan da suka sa ya kyamaci tafiyar Shi'a kenan da zazzaki ya dauko da kwanta a Najeriya. To daga ciki shine me, duk wani wanda ya ki Shi'a ko kuma yake raddodi ga Shi'a, to akwai halaccin a rubuta ƙarya ko a faɗi ƙarya akan shi. Zaka zo ka ji, ko a zauna a tsara wata waka ta ƙarya, ai ta koya wa ƴan mata da yara, a tayar da su a haka su haddace, shikenan har su tsufa sun tashi suna waka kamar yadda yake duk wani wanda ya tashi a ƙasar Hausa, ya tashi ya ji ana cewa sardauna namiji uban ƴan boko, wanda wannan kirarin kawai ya sa ƴan boko da yawa suna son wa, suna son sardauna.
haka wannan kalmar da suka sardauna aka yi haka da yawa kuma ƴan boko za su tashi tsunami suna kyamar shi, saboda duk wani dan boko da aka haifa daga shekara 40 zuwa yau tashi yaji ana buga ganga ana cewa namiji uban ƴan boko Ahmadun Ahmadu gawa ake da sardauna ake, sai yaji cewa eh to tunda wannan namiji ne kuma uban ƴan boko shi kuma dan boko ne tiya da sardauna nashi ne kuma sai yaji yana son sardauna. To zaka ji daga cikin hanyoyin kenan na a kirkiri ƙarya dan ai batanci ga wani, sakamakon haka sai a gurbatar da wani tarihi. Zaka zo ka ji daga cikin fa'idodin da za su cimma ko da suka cimma wajen wannan, misali daga ciki a jami'ar Bayero aka fara samu a nan Najeriya ta arewa yarinya ce ɗaliba sunanta Aisha, suna nan suna gamsar da ita da ire-iren waɗannan kisoshi na ƙarya, ran nan aka kira ta Aisha sai ta ki amsawa. Me yasa ta ce daga yau ba sunanta Aisha ba sunanta Indo? Me yasa? Saboda ba ta ƙaunar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kun ga menene ya haifar da wannan? Daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan shine kamar yadda Dr. Umar Labbe ya faɗi a cikin littafin shi wanda yake bayani akan ɓacin tafarkin ƴan Shi'a da aƙidunsu, shine me gazawar da aka samu na mafi yawancin malaman Najeriya wajen karantar da addinin musulunci a shekarun baya. Ya sa mutane ba su san sunna ba, ba su san suwaye sahabbai ba. Ka san cewa yanzu koda a fage na adab a Najeriya an fi sanin Shata da ɗan ƙwairo fiye da Hassan ibn Sabitin wanda yau manzon Allah waka? Me yasa? Saboda an yi sakaci game da karantar da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sakacin karantar da mutane tarihin shi, domin a da da ƴan maulidi ma suke cikin hayyacin su, wanda in sun zo maulidin za su yi tarihin na manzon Allah ne na gaskiya ko na ƙarya, su yi kuka su tashi su yi salati su watse. Ko a da din tarihohin da suke jawowa zaka ji galibi tatsuniyoyi ne suke jawowa, balle a yanzu da al'amarin su ya zama me ya zama hayaniya da hargowa, siyasa ta shigo ta dabalmala su. Idan kun fahimci wannan kenan, ashe yana daga cikin aikin musulmi ahli sunna a cikin manhaja dirasiya ta makarantun islamiyya, kuma koda ka dauki karantar da harshen larabci ko addinin musulunci a haya islam ne ko ka kana karantarwa a makarantar boko, ka samu wani lokaci da zaka rinka tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda a takaice ne. In haka ba ta samu ba, na faɗi a kwanaki na ce mafi karancin littafi da kasa kake karantar da su shine arba'una hadis, shine umdatul ahkam, shine bulughul maram, shine littafin riyadus salihin. Kana cikin karantar da su sai ka ce an Aisha radhiyallahu anha, sai ka ce zamu muku tarihin wace ce Aisha. Tarihin nan na Aisha an ka zauna kai musu manya ne ko kanana, matan aure ne ko samari ko ƴan mata, in kai musu na minti 5 ya isa su gane wace ce Aisha, waɗanne darajoji ne Allah ya saukar a kanta a cikin Alkur'ani, waɗanne martabobi manzon Allah ya faɗa a cikin harshen, sannan waɗanne karamomi ne suka bayyana a tattare da Aisha ita kanta. Sannan idan ɗaliban ilimi ne sai ka yi hikima, in kai musu wannan tarihin sai ka je ka yi photo stat din tarihin as-sayyida Aisha a cikin littafin Sirru Alamin Nubala, sai ka basu sai ka ce to su je ka basu assignment su je su karanta, su je su yi maka talkhisi, su je su bada summary takaitaccen bayani na tarihin Aisha a cikin shafi guda, amma sai sun karanta wannan abun gaba daya sai zama ka dasa musu sun san tarihin Aisha hakikatan ko kuma suna da hujja har kuma sun yi assignment akai. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saniyan na biyu, az-ziyadatu 'ala al-hadisa aw an-nuqsan minha bi qasd at-tashwih, kari game da duk wani abu da ya faru a cikin tarihi sai a karawa abun ruwa, karin nan da za a yi aw an-nuqsan minha ko kuma a rage. Me yasa za a kara? Za a kara ne bi qasd at-tashwih, dan a ruda abun. Ko kuma me yasa za a rage? Za a rage ne dan labarin ya kasa gamsarwa sai rudani da rashin fahimta sai yazo. Misali, kawai sai ayo maka waya, dan uwanka yayi tafiya, ina yayi tafiya tafi Sokoto, sai a ce to don Allah kai ne dan uwan wani, eh to ka taya ma addu'a dai Allah ya fishe da wani daga halin da ya samu kanshi, sai an jima sai a kashe wayar. Menene ya same shi? Hadari yayi, sace shi aka yi, rashin lafiya yake yi, ka buga waya ta kasa shiga, shin an ruda ka ko ba ruda ka ba? An ruda ka, amma da an ce wani in ka taya mu da addu'a ga dan uwanka nan a asibiti yayi hadari, amma yana cikin hayyacin shi sai dai ya karye ne, kaga an baka cikakken labarin yadda yake. In ka buga wayar kuma daga baya me zai faru? Zaka ji an dauka, kace to ku bani shi in yi magana da shi. Yace wani ne, eh to kamar yadda suka gaya maka dai ka ci gaba da mana addu'a, hankali zai kwanta ko ba zai kwanta ba. To amma ka gwada misalin da nayi a dazu shine abin da suke yi, sai a kawo maka guntun labari wanda bai gamsar ba sai ruda ka, sannan ba za a kawo maka reference ba, shine an kashe wayar kenan, ba inda zaka koma ka samu yaya bayanin yake. Kun fahimta da kyau? To sukan yi irin wannan, a ƙara ko a rage, da nufin me? Da nufin a ruda al'amari. Yace huna yakunu aslul hadisa sahihan, anan yadda al'amarin yake shine yakan zama asalin abin da ake magana akai din hakikatan ya faru ingantacce ne. Ka hadisati saqifa, kamar zaman da akai a wannan rimfa domin tattaunawa dangane da tabbatar da halifancin sayyidina Abubakar. Yace fa qissatu saqifa sahihatun, yace kissar zaman nan da akai na wannan rimfa kissa ce ingantacciya. Wa waqa'a huna ijtima'u baina Abi Bakr wa Umar wa Abi Ubaida min janibi, sai aka samu sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da Umar da Abu Ubaida suka zauna a gefe guda, ma'ana su waɗannan ra'ayin su guda. Wal Ubab ibn al Munzir wa Sa'd ibn Ubada wa ghayruhuma min al Ansar min janibin akhar, sannan aka samu kuma mutanen Madina da Ubab dan Munzir da Sa'd dan Ubada da waɗansun su kuma gefe guda akan, su ne wakilan mutanen Madina, al Ansar kenan. Na'am, wanne ne? Al Ubab ne, Al Ubab ibn al Munzir ko? Ya Al Ubab ibn al Munzir, ina fata an gane. To kun gane wannan da kyau jama'a? Waɗannan suna gefe guda a matsayin me? A matsayin mutanen Ansar. Waɗannan kuma a matsayin mutanen ainihin muhajirai, suka zauna suka tattauna akan yaya al'amarin khalifancin nan zai kasance. Za a zo a kawo wannan kissar sahihiyar kajita, amma yanzu ana buga misali ne kaji, dan zama ne suka wanda bai wuce minti 5 zuwa minti 10 ba na kwatancen agogo. Tattaunawar da suka yi kuma duka a rubuce, bata wuce a rubuta ta a rabin shafi ba. To wannan kissa kaga asali zaman an yi shi. To amma menene ya faru? Fazadu alaiha ashiya'an, sai su waɗannan masu kawo rudani sai suka ƙara mata abubuwa da yawa, sai da ta zama littafi mujalladi guda jama'a, sai da ta zama kamar zaman wata 2 ne ko wata 5, kamar an zauna an tashi an yi kwanaki an dawo an ci gaba. Sai ce sai ati zikiru, an batan wannan kissa ingantacce zai zo insha Allahu ta'ala. Mimma aradu bihi tashwiha hadhihi alhaqiqa, wanda hakan din sun yi ne domin kawai su ruda wannan hakika ta al'amarin ainihin tarihi. Jama'a kun ji wannan da kyau? Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Ina son ku gane abubuwan da suke faruwa a yanzu fa ba su gaza da waɗannan abubuwan da malam yake misali a kansu ba. Shine a yanzu ma hadisa za ta faru da Yahudawa da ƴan Shi'a da lalatattun ƴan jaridu sai su ainihin kunzumawa abin ruwa, abin ya faru hakikatan, amma yadda abin ya faru ba haka za su bada labarin shi ba, sai su ƙara shi ko su rage shi, sai ya haifar da rudani. Duk wanda ya zama ƙwararren ɗan jarida ne ya san akwai wannan musamman a cikin duniyar jaridanci na Yahudawa. Sannan kuma duk wanda ya ƙware da tarihin yadda masu ruda tarihi yake ya san akwai wannan, dan abu ne ya faru dan kiris naka tashi sai a kuzuzuta abin, sai ka ji abin ya wuce yadda yake, sakamakon haka sai ya haifar da wani rudani a cikin tarihi. Salisan na uku, at-ta'wilul batil lil ahdas, murde fassara, mummunar murdewar fassara ga yadda al'amura suka faru. Al'amari ne ga yadda zai faru, yadda kowa ya ji shi zai bashi kyakkyawar ma'ana, amma in suka tashi sai su murde yadda su fassara shi a karkace, yadda abin da ya faru da yadda aka faɗa din baya bayyana zuwa ga yadda suka murda suka bada shi. Malai ya ce wa huwa an yi ta hida fi ta'wilil hadas ta'wilan batilan, shine a samu wani mai bada labari yayi iyakar kokari wajen murde ba da labari mummunan murde ba da labari game da yadda abu ya faru ya tamasha ma'a hawahu yadda yake abun zai tafi tare da son zuciyar shi wa ya tamasha ma'a mu'taqidihi kuma ya bada labarin amurda da gurgurdan yadda zai tafi tare da aqidar shi wa bid'atihi da kuma yadda zai daidai da bid'ar shi allati huwa alaiha wadda ainihin yake akanta yadda abin ya faru in ya tashi ba zai fassara abin a haka ba sai dai dauke shi sai bada shi a wata murdaddiyar ma'ana wannan ma zamu zo kan shi a wajen kissar yadda al'amari ya faru tsakanin sulhun muawiya da sayyidina ali wanda ainihin akai da kuma sulhun muawiya da hasan yadda akai da kuma matsalar da ta faru tsakanin bugawa tsakanin fagen aisha da kuma fagen sayyidina ali yaya al'amarin ya faru amma da suka tashi ba da labari yaya suka je suka murda suka bayar don me don ya daidai da wani gini da suke so za su yi wato zakai mamakin wata magana wadda ni kaina na taɓa fadin ta da jimawa nake cewa wato shi'a ta yi kama da demokuraɗiyya da yawa a cikin tsare-tsarenta ƴan demokuraɗiyya in kana sauraren su musamman in suna shirye-shiryen wannan yayi raddi ga wannan wannan yayi raddi ga wannan zaka ji anewa wani raddi raddin da tarihin shi ake kawo amma shi ma bai san tarihin ba dan shi'a yana da tarihin duk wanda ke fada da shi'a tare da shi wannan din shi ma bai san tarihin ba wallahi jama'a wannan na daga cikin dalilan da ke sawa duk yadda muga malami da girma da karatu a shi'a sai mutuncin shi zube saboda zai kawo maka labari ne keke da keke ya tabbatar maka da gaskiyar labarin a halin labarin ya shafe ka ne ko an yi a gaban ka ne sai ga girman shi ya zube saboda baka tambaya kana wurin ne sai ya ce wai zai yi ƙarya ne a'a yanzu ba magana ƙarya bace ishu din kana wurin ne baka wurin ya ka zauna kana karar da abin kamar kana wurin ko kuma an yi maka wahayi yaya waɗanda ke wurin sai kaga an zauna ko rikici ne akai sai a zo a zauna a lokacin da malaman su za su bayyana suna kara kananan da suka turo shi karamin yana son ya ce eh yadda aka faɗan nan haka ne sai kaji wanda ya zungure shi kada Allah mai ka sani wawa kawai idan ka ya rufe ka san abin da aka yi ne ko kun san shekarar da Yakubu Yahaya dan katsina din can yaje Iran ya dawo Yakubu Yahaya shekara 20 da ta wuce ya fi zazzaki karatu tun daga na Arabiya har na komai a cikin addini ya fi shi karatun komai ya fi shi basira da wayewa kai ya fi shi iya magana da zalaka a cikin magana Yakubu Yahaya yaje Iran ya dawo yaje kwana da kwanaki yawo ya zauna ya tattauna da malaman su masu jin larabci da marasa jin larabci da ya dawo sai ya zauna sai ya kasace ya bayyana irin tsarin da ya gano Iran da irin aqidojin su da malaman su daga ƙarshe kamar an tambaye shi sai ya ce maganar haɗin kai tsakanin ahli sunna da ƴan shi'a ba za ta yiwu ba har abada yace sai dai a cinye shekara 1400 da aka ciyo ana rikici za a sake cinye irinta ana neman sulhu sulhu bai yiwu ba sai yace domin a iyakar abin da ya bayyana shine shi'a wani addini ne daban da addinin da ahli sunna suke bi wanda kuma dan shi'a ba zai yadda ya bi irin na ahli sunna ba ahli sunna kuma ba za su yadda su bi irin yadda dan shi'a yake bi ba yace dan haka magana fadin kai ba za ta yiwu ba sai zazzaki ya aika mishi yazo ya saka shi a daki sai yace mishi ba kauyen banza ba kauyen wofi me kaje ka gano kaji yaje ya gano ne kuma fa ba jahili bane malami ne ma'ana da kudindinannen jahili ne aka je aka kai shi a ce ba shi da basirar gano abu yanzu jama'a dalibin da ya girma a jami'ar Ahmadu Bello har ya zama lecturer a jami'ar Ahmadu Bello sai aka dauke shi aka kai shi Cambridge University dake England dake London yaje kwana 7 ko kwana 14 ya dawo da yazo sai yazo yana bada labaran irin abubuwan da ya gani sai ainihin professor na jami'ar Ahmadu Bello ma'ana VC sai ya kira shi ya ce mishi ba kauyen banza kwana nawa kai hadda zaka bada labari yo ba sa karkarin ba kauye ne aka kai shi can koko a nan fa malami ne kuma a environment din jami'a ya girma ya je cikin wata jami'a ko a aljanna aka kai shi jami'an ya da zai bada labari kuma labarin ya zama gaskiya haka ne ko ba haka ba jama'a kamar dan kasuwa ne jama'a da ya girma a kasuwar nan ta sabon gari sai aka kai shi Arewa market dake Abba ko kuma aka kai shi Alaba market dake Lagos, yaje kewaya ta kwana bakwai sai yazo yana bada labari, sai a ce mishi ba gidaje me ka gano ka zo kana ta surutu ƙarya kake bada labari zai yu. To amma saboda idda zaka gane cewa a cikin shi'a za a shayar da aqidarka akan girman malami yafi girman gaskiyar da ta bayyana gare ka. Yakubu ya haya ya ga gaskiya kiri da muzu, ya zo ya faɗa ba wanda ya matsa shi, ba wanda ya tambaye shi, shi ya kira wa'azi. Amma da zazzake ya zaudar da shi mai wannan faɗa, shi kenan sai ya ja bakin shi ya shiru, sai ya ci gaba da tafiya akan shi'ar da ya san cewa ba gaskiya ba ce, kuma ya san cewa sunna ba za ta yi ta haɗa kai ba. Kuma a yanzu haka yana daga cikin 'yan kwangilar yawon haɗa kai tsakanin wai ahli sunna da 'yan shi'a. In fact shi ne wakilin da ke wakilta su ta wajen mutanenmu na Izala. A zo shi'a ta haɗa kai da mutanen Izala a yi tafiyar tare. In ya so a mai da 'yan salafiya su ne saniyar wari. A yanzu kwangilar da ake kai kenan. Kuma shi ɗin nan da ya ce sulhun ba zai yiwu ba a wancan lokacin shi ne ya dawo, yanzu shi ne madugun neman wannan kwangilar. Kenan idan kuka fahimci wannan maganar da kyau, menene muke so mu ce? Kai ka ga abu da idanka, wani wanda bai gani ba sai ya zo ya ce maka wannan abin da ka gani ba haka ba ne. Me dalilin shi a kai? Saboda kawai ya rena hankalinka. Wannan shi ne tarbiyyar da ake musu. Ba a tarbiyyar su akan ƙarfin dalili ya fi girman mai faɗin maganar da babu dalili, sai dai kawai wane yana da girma. Don haka bisa karyar magana, bisa karcin magana da ya kawo, sai a dubi girman shi sai a karɓi magana. In ba haka ba, babu yadda za a yi. Yakubu ya haya ya ci gaba da tafiya a ƙarƙashin da'awar zazzaki. Bayan ya yi waccan tafiyar ya dawo, ya zauna ya yi lacca ta awa ɗaya cir, kaset ɗin yana nan a wurinmu. Kuma a lokacin nan sai da muka yaɗa kaset ɗin nan, kowa ya ji shi a garin nan. To menene ya faru? Shi ne irin wannan ɗin. A yi iyakar ƙoƙarin ga yadda abu ya faru sai a nuna maka, amma ba haka abin yake ba. Ma'ana mai babur ne ya karo da babur, sai a ce maka a jirgin sama ne da na ruwa suka yi karo. A wurin fa babu airport, a wurin nan kuma babu kogi. Ya aka jirgin ruwa ya keto daga teku ya zo wannan wurin har suka yi karo? Amma ka yarda. Amma fa idanka ya gane maka babur da babur ne suka yi karo, amma saboda ka yarda da wani sai ya ce maka sakare, me ka sani? Da jirgin sama ne da na ruwa suka yi karo. Kuma sai ka dawo, in ka zo lacca ka faɗa har kai ma kana kawo dalilai. Ina fata an gane. To shi yasa mu a sunna babu wannan. Duk malamin da zai magana ya tattali dalili, in ba shi da dalili sai a ce ba a yarda ba. Allah ya taimaka. Rabi'an na hudu, ibrazul masalim, bayyanar da almasalim, wato abubuwa waɗanda suke wato na zubar mutunci, wal akhfa, da kurakurai. Mutum ne ka san shi da alherai tunda kake, ba za a taɓa jin ka faɗi alheran shi ba, sai dai bayyanar da me? Bayyanar da abubuwan da suke ba daidai ba da abubuwan da suke kurakurai. Kamar irin yadda 'yan shi'a suka mu'amalanci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu jama'a, dan Allah, tsakani da Allah jama'a, Abu Talib ya mutu yana kafiri, amma duk da kafircin Abu Talib da ya mutu yana yi, 'yan shi'a ba su yadda a siffanta shi da wani abu na kuskure ba balle na kafirci, don shi ya haifi Aliyu. Amma duk gwagwarmayar da Sayyidina Abubakar ne Siddiq ya yi, to ba su yadda a faɗi alherin Sayyidina Abubakar ba, tunda kake ba za ka taɓa jin alherin Sayyidina Abubakar kwaya ɗaya ba. Alheri mafi girma na Sayyidina Abubakar shine abotar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ɗaya da ya ɗauka ya ba manzon Allah. Waɗannan abubuwan manzon Allah bai yadda ya kwanta ya rasu ba, sai da ya sa a kawo shi ya zauna kan minbari, yana kwance yana fama da azababban ciwon kai, ya kasa tashi, ya ce a ɗauko shi. Aka samu rauni aka ɗaure kan shi, ya ce yana da saƙo ne da zai gaya wa musulmi kafin ya rasu, kuma saƙon akan Abubakar ne. Aka rarrafo da shi aka zo aka aje shi akan minbari. Sayyidina Abubakar yana zaune a ƙasan minbari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace, tunda nake babu mutumin da naji dadin abokantaka da shi irin Abubakar, babu mutumin da naji dadin dukiyar shi irin Abubakar, babu mutumin da naji dadin surkuntaka da shi irin Abubakar. Dan haka jama'a ku ji, da a ce ana rike wani aboki a tafi lahira da shi wurin Allah, yace Abubakar gashi da shi zamu tafi. Sai Abubakar ya fashe da kuka, sai manzo Allah ya dafa shi yace kai hakuri, kai dan uwana ne kuma kai aboki na ne tun daga duniya har lahira. A masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, banda kofofin masallaci, kowa ya sare kofa daidai da saitin kwana gidan shi, da ya bullo kawai sai ya fado. Sai manzo Allah yake duk wata kofa da wani yaje yayi a masallacin nan wanda ba ta masallaci ba, a je a toshe ta, amma abu kofa Abubakar. Jama'a, waɗannan darajoji manzon Allah ya faɗe su ne lahaba dabda zai rasu, amma ko waɗannan darajojin ba za ka ji in shi a sun fito sun faɗa na Abubakar ba. Waɗannan darajojin in za su faɗe su sai su yi musu ta'awili, sai su ce ai abotar da Abubakar yayi yayi ne dan ya munafinci annabi, ya lalata addinin da annabi ya bari a bayan shi. Ai surukuntakan ma Abubakar ya ɗauki ishi ne ya kai ta gidan dan ta taimaka wajen watsa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai dukiyar ma da ya kashe ta ne dan ya rusa addinin musulunci. Dan Allah ka ji, atastabduluna allazi huwa aula, anan aula zaka ce, ai ba ayan nake jawowa ba, yaya kuke canza abin da yake shine madaukaki, abubuwan da Abubakar ya da nufin alheri sai ku canza su da mummunar fasara, shine duk abin da ya zama wane ne yayi baya tare da su. To an aka tashi sai a bayyana da wannan barna da ke karkashin wannan abu na muguwar fasara, alherin da ke ciki ba za a bayyana ba. Musulmi suna fama da kishi da wahalar ruwa fiye da yadda zage-zagen zage suke shan wahalar ruwa a yau, domin ana rasa ruwan alwala a Madina. Kaku ba a taɓa rasa ruwan alwala a Zaria ba, ruwan alwala gaba ɗaya akan rasa shi a Madina. Rijiya kuma kwaya ɗaya ce rayayya, kuma ba Yahude ne ya mallake ta. Dan haka za a yi guna aje ana sayar ruwa, da lokacin sallah sai ya rufe rijiyar sai ya tafi ya je ya gudu, dan ka a samu ruwan da za a yi alwala a Madina. Musulmi ba su da rijiya. Wannan kafiri ran nan bukata ta soshi yace zai siyar da hannun jali na wannan ainihin rijiya, ba na zai siyar da rabinta. Rijiyar in 100 ce to a zo a bashi 50. Sayyidina Usman ya aika da kuɗi, Usman ko zuwa bai ya aika da kuɗi. Sai Usman ya gaya wa musulmi cewa ku rinka ɗiban ruwa kuna tarawa, yadda in lokacin sallah ya ba ku da bukata sai kun je. Sai zo ya ce katala ne Usmanu, Usmanu ya kashe ni, a kira shi ya zo ya sai rabin ma. Usman ya aika da yaron shi ya je, sadda Khawarijawa suka daɗe Sayyidina Usman za su kashe shi, kwana 2 or 3 za mu zo mu ji bai sha ruwa ba yana azumi. Ya ce jama'a, yanzu nan musulmi a garin nan sun yi fama da musibar ruwa, ni na ɗibi kuɗi na je na sai rijiya wadda musulmi suka sha, suke alwala, suke wankan janaba, amma yau kwana 3 ku hana ni makwarwar ruwa da za ta diga a makoshina? Suka ce Allahumma na'am, haka abin yake mun hana. Yace kun san cewa musulmi sun shirya za su tafi yakin Tabuka, ba su da kuɗi, ba su da abinci, ba su da kayan ainihin dabbobin da za su hau. Lokacin nayo odar kaya sun shigo cikin gari, tun daga karamin ɗan kasuwa har kundila na Madina ya taya. Amma abin ya gagari kowa, duk wanda ya zo ya taya sai Usman ya ce an bani ribar da tafiyar da ka bani. Sai aka ce wannan sai kundila, ma'ana shi ne ɗan kasuwan da ba abin da ke gagaran shi. Aka je aka ingizo shi ya zo ya ba da ainihin kashin farashi. Usman ya ce an bani wanda ya fi wannan. Usman alaramma ne, da ya ce wane ne ya baka, sai ya jawo mishi aya, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Ya ce Allah ya bani aljanna a madadin wannan, dan haka ba za a sallama maka ba. Me kake nufi? Sai ya ce a tarkata waɗannan kaya gaba ɗaya da raƙuman da abincin da komai, a aika da talakawa musulmi su ci su je jihadi. Manzon Allah yana gida, labari ya zo gare shi, daga fitowar shi bai je kira Usman ma ya bincike haka abin yake ba, dan magana ta fi ƙarfi. Usman ba zai yaudara ba. Manzon Allah ya hau kan minbari ya ce ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Daga yau Allah ya yafe Usman duk abin da ya yi gaba ɗaya, Allah ya yafe mishi. Ba za ka taɓa jin 'yan shi'a sun faɗi wannan alkhairin ba, sai dai sharri game da Usman. Ina Usman yake da sharri? To wace irin rayuwa ce a ce ku kullun sai sharri da nunkufurci ake ji? Sharri nan da nunkufurci a kan sahabban manzon Allah kuma. akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine me ibrazul masalim, bayyanar da abubuwan da suke ba daidai ba, wal akhta da kurakurai, huna takunul qissa sahiha, anan zai yi qissa kaza ingantacciya ce, kamar me, kamar qissa sayyidina Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallama sanda suka shiga kogo, me Allah yake izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan, annan wurin fa daraja ce Abubakar ya samu wadda ba wanda ya taba samun ta, shine da manzo Allah yake zai hijira, wane ne ya daure ya bi shi? Abubakar. Aliyu yayi jarumta ya zauna akan shimfiɗa ko ya kwanta a gangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka zo suka bincika basu ga annabi ba, suka ga Aliyu basu kashe shi ba, da suka bi hanya sun bi ne su kama annabi su kashe shi, sai aka ce yana tare da Abubakar. Abubakar yana da aqida tabbatacciya an kama su kashe su za a yi, amma yadi ya yadda ne in dai a kashe manzo Allah ne sai dai a hada da shi, amma anan jarumta Aliyu ake nunawa cewa shine ya kwanta ai akan shimfidar, yo ai ba su nufin su kashe wanda suka samu akan shimfidar ba, amma wanda duk suka samu tare da annabi tare ba a kashe su, anan jarumtawa ta fi bayyana ta sayyidina Abubakar, amma in suka zo sai su ce bin da Abubakar yayi wa annabi dalili ne akan shi matsoraci ne ma, shine ka duba yadda suke juya sama ta zama ƙasa, ƙasa ta zama sama, shine wai ai gashi Allah ya ce mishi la tahzan, wai Abubakar ya firgita ne, shine manzo Allah ya ce mishi karka tsorata, dan haka Abubakar matsoraci ne, bai cancanci khalifanci ba, wanda ya bi annabi din akan a kashe su tare shine bai cancanci khalifanci ba, wai kissar tana nuna jarumta shi ne, amma duba sai suka nuna kissar kuma tana nuna ne matsoraci ne, shi rago ne shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, wannan shine mallaka yake cewa kissar ta kan zama ingantacciya, walakin yubrizuha ibrazan yarkazu fihi alal akhfa, sai dai ne ba da kissar in ya tashi sai ya fito da ita fitowar da za ta dukufa akan bayyana wani kuskure, madadin ta bayyana alheri sai ta rakkazu sai ta nuna sharri ne ma abu, ko kun fahimta jama'a? Wa yughatti ala ayyati mahasib, sannan kuma sai ya rinka kokari ya rinka ainihin wato ko wa yughatti ala ayyati mahasib, ya rinka kokarin rufe duk wani alheri dake cikin wannan kissar, yana kokarin murde ta da bayyana duk wani sharri dake cikin ta. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Khamisan, na biyar, sina'atul ash'ar, kera waƙoƙi, a rera waƙoƙi, lita'idi hawadisa tarihiya, domin karfafa wasu al'amura da suka faru na tarihi. Na'am, ahlus sunna, sai kun koyi larabci, in nace koyan larabci ba irin wannan larabci baridi ba, an wuce nan, sai kun koyi larabci kun samu tamakkuni a larabci, yadda zaka iya kallon abu da kallo ko da harara ka rera mishi waka, wakar yabo ko ko waka ta suka, dole ne ahlus sunna sai sun yi haka, saboda waka tana daga cikin makamai da ake yaki da ita na bid'a, a tabbatar da sunna tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mawaka, daga cikin su akwai Abdullah ibn Rawaha, daga ciki akwai Hassan ibn Sabit, hadisi sahihai cikin sahihul Bukhari da sunan Abi Dauda, in aka yi sallar asuba sai manzon Allah ya zaunar da shi, manzon Allah yana zaune gaban masallaci, Hassan yana baya, sai ya ce ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka, kai wa mushrikai zambo domin mala'ika Jibril yana tare da kai. To Hassan ibn Sabit tsohon mawaki ne, sai da ya shekara 60 yana waka a jahiliya, yazo kuma musulunci sai da ya shekara 60 har bayan rasuwar manzon Allah yana waka, manzon Allah ya yarda da waka shi, wata ran yana waka a cikin masallaci, Umar ya wuce ya daka mishi kyala ya harare shi, sai ya ce oho dai nayi waka ma a cikin masallaci wanda ya fika daraja kuma yana cikin masallacin bai hana ni ba, sai Umar ya wuce, ma'ana yanzu abin ya fi karfin shi, manzon Allah yana ciki nayi waka sai kai sai me, ina fata an gane me wannan ke nunawa, musulmi suna bukatar waka. A dan ne sai Hassan wata rai zo yace ya manzon Allah kana sa ni in yi wa mutanen Makka waka, ni ba dan Makka bane, ban san tarihin su ba, kuma ba na son in yi ƙarya, duk abin da zan faɗi gaskiya ne, sai yace to duk wanda za ka yi wa waka ka zo wurina in maka tarihin shi, ni dan Makka ne wa walidin wa ma walada, ma'ana manzon Allah ya san Makka ya san kowa, wani uban shi ya taba kwartanci, wani kanin uwar shi ya saci bunsuru, wani an kama shi ya saci gumba a lokacin mutuwa, wani ya yi fata alkaki gidan biki, duka manzo Allah yana da tarihin uban kowa. Dan haka in manzo Allah ya zauna da shi mishi tarihi, in yazo yi waka, wannan mutumin ba zai sake fitowa ba kuma. Dan Larabawa suna cewa al-mautu lil-'ar, da ayi ma mutum waka a Larabawa, ayi mishi waka ayi mai zambo, sai ce gwamma ya mutu. Don haka in aka yi mai waka, aka yi mai zambo, aka fito da abin da yake a boye yake, abin ya faru a boye yake, don su ƙarya ba ta damun su. Dan kayo Balarabe ƙarya ba zai damu ba, ya san ƙarya ce. Amma mugun abu ne ya yi shi a boye, sai aka gano aka fito da shi aka yi waka, bai sake fitowa shi kuwa. A ƙarƙashin wannan, lallai ahli sunna suna buƙatar su iya waka. Ku duba Abdullahi ibn Rawaha. Abdullahi ibn Rawaha sai da manzon Allah ya bashi digirin girmamawa. Abdullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idha istafqalat lil-mushrikin al-mabaji'u. Yace manzon Allah yana zama a cikin mu yana karanta Qur'ani, yana sallah da daddare, yana kaza yana kaza yana, manzon Allah yace duk abin da ya faɗa aka yana gaskiya ya faɗa. Yarinya ce ta zo ta zauna ranar sallah, manzo Allah yana kwanciya ya fuskanci bango, sai ta zo ta zauna kusa da shi tana buga dindifa ta nemi shi waka, tana kwaikwayon wannan wakar, manzo Allah yana jinta, ma'ana yayi daidai, sai ya kyale ta. Amma da ta saki layi ta fara ƙaryafa, sai waka sai waka, sai ta je kuma shikenan wafina rasulullahi ya'lamu ma fi gadan, manzo Allah yace a ki bar wannan ki cigaba da nada zuri. Tana waka kuma sai ta ce manzo Allah ya san abin da za a yi gobe, manzo Allah ya ce a wannan kayan Allah ne, kuma zaki hada mu rikicin da yake karfin mu, ki dai ci gaba da na fadin na dazu, muna kwana sallah muna karatun Qur'ani, wannan kam ba ƙarya bane, amma mun san gobe ƙarya ne, manzo Allah zai ba da zuku. Ina fata an gane. Yawa, to kun gani ashe tunda har ƴan bid'a suna kirkirar waka dan su karfafu wani abu da ya faru na tarihi, me yasa ba za a yi ba? Kowa ya san an yi Festac 1977. Festac 1977, in kana sauraron dan maraya yana waka, sai ka ji wata waka ce da ke dauko maka wani tarihi, mai wa kana yaro ko kana saurayi ko ba a haife ka ba a lokacin nan. Kenan ƴan bid'a suna yin wannan dan su karfafa wani tarihi, me yasa ƴan sunna ba za su yi ba? Lallai ne ƴan sunna su yi. Abinda mu ba mu yadda da shi a sunna ba, ba mu yadda da waka bane, ba mu yadda da ayi ƙarya a cikin waka ba, sannan ba mu yadda waka ta zama ita ce abin da zai mai madadin Alkur'ani ba. Ai da ka ji da muna suka karatun ishiriniya da alburda, ba asalin ishiriniyar da alburdan ne asali ba, shine da ne mu menene shagaltuwa aka yi da su. Yanzu malam Balami ya fi hafizin Alkur'ani ne, amma baka taba jin kafa din shi na karatun Qur'ani ba, sai na alburda, sai na ishiriniya. To wannan shagaltuwar da waƙe abar Al-Qur'ani, to shine abin da bamu yadda da shi ba, saboda hadisi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk bakin shi ya cika da waka, to bakin shi zai cika da wuta. Al-Imam Ad-Darimi ya fitar da wannan a cikin littafin shi Sunan Ad-Darimi a cikin muqaddima kitabu sunna, ma'ana in ya zama koyaushe kai waka ce a bakin ka, to haka za a cika bakin da wuta ranar Al-Qiyama. To amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin waka, to da Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, mufin makarantar da shi waka ba, waka ba ta dace gare shi ba, wannan yana nuna harancin waka ga Annabi, a'a raddi ne da cewa Qur'ani waka ne, sai Allah ya ce ba waka bace. Amma ba wai baya yin waka ba, in ta kama yana yi. Dan matan amarya ne su Aisha za su raka su za a kai amarya, suka zo suka ce ya manzo Allah gashi gashi, manzo Allah ya ce kin san mutanen Madina fa mutane ne masu son a dan hole, mun zo musu da sunna duk mun tattakura su, amma ana dan daga musu kafa wani lokacin, kin dan tattali waka da za a yi an kai amarya? Aisha ta ce to ni kuma ai ban iya waka ba, sai manzo Allah ya ce to zo ki ji, ki ce atainakum fahayyuna nuhayyikum walau lazhabul ahmar ma halna biwadikum, shine abin da Hausa suke cewa yau mun cika, yau mun cika, yau mun cika gidan da like-like, shine irin wannan. Na fatan mun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya am, amma abinda ake so Qur'ani shine gaba, sunna ita ce gaba, don an dan na shatu kuma to shikenan babu laifi sai a dan yi daya biyu haka sai abin nan. Na fatan mun gane. Ai Abdullahi dan Umar yace yana tuno waƙar da manzon Allah yake yi musu, yana cewa kawun shi ne yake yi mishi, yana cewa wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatul lil aramili. Abu Talib ne yake zauna da Annabi ya nemi shi wannan waka. Annabi ya haddace wakar tintini. Sai Abdullahi dan Umar ba su zauna da wannan ainihin mutum ba. Bin san shi ba dattijo ne kaza kaza ya rasu da dadewa. Amma Annabi ya haddace wakar yakan yi garin haka suka haddace. Duk waɗannan suna cikin Sahihul Bukhari, Sunan Abi Dauda da makamantansu. Ashe akwai waka kenan. Sannan malamanmu na sunna, yanzu misali malamanmu da nake gaya muku Muhammad menene wannan na maka wanda ya sharhi sunan Nasa'i da nake gaya muku, Sheikh Ali Adam, duk inda ya sharhi ya sharhi yana sharhin 40 hadis da yayi daya biyu daya biyu, sai ka ji ya yanku wasu waƙoƙi waɗanda shi da kanshi zai zauna yayi su. Saboda haka ku je ku koyi larabci jama'a, kar ku yi girman kai. Imam Shafi'i sai da ya koyi larabci ya iya waka, har sai da Imam Shafi'i ya zama duk abin da ya kalla ma ina iya rera mishi waka. Daga baya da girma ya kama shi sai ya daina. Haka ce me yasa sai ya ce walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min labidi. Sai aka kalkale da dariya. Ya ce ya daina ne, kuma me yasa ya daina? Aka tambaye shi kuma sai ba da amsa da waka. Eh, ya dawo ruwa kenan. Yace ai ba dan waka tana rage wa malamai daraja ba. Yace da nafi labidi iya waka, to kuma ai algafata malam ka ce ka daina. Amsa ya bayar kuma da waka. Allah barokacin sarki ya taimake mu. To sukan kirkiri waka jama'a dan kawai su bata tarihi. Yasna'una shi'ran. Sukan kirkiri waka. Yu'allifuhu ahaduhum. Daya daga cikin su ya tsaya ya tsara ita waka din, summa yansibuhu ko yunsibuhu ila amiril mu'minin Ali. Sai danganta wannan waka zuwa ga sarkin mu'minai Ali. Aw yunsibuhu ila ummil mu'minin Aisha, ko kuma ya danganta ta zuwa ga ainihin wato as-sayyida Aisha uwar mu'minai radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda. Waka ce za a kirkira, sai a ce Aliyu ne wannan wakar. Wannan waka sai ka ji a cikin ta akwai zagin sahabbai, sai ka ji a cikin ta akwai zagin Aisha, sai a zo a ce maka ai Aliyu ma yana zagin Aisha. In ka ce me yasa sai ya rero maka waka, sai ya ce Aliyu ne. Ƙarya ne, shi ne ya kirkiri wakar ya danganta ga Aliyu, ko wani ne ya kirkira. Ko kuma sai a kirkiri wata waka sai a danganta zuwa ga Aisha, cewa ga Aisha tana waka tana tsine wa Sayyidina Ali. Ƙarya ne. Aw yunsibuhu ila Zubair, ko kuma ya danganta waka zuwa ga Zubairu dan Awam. Aw ila Talha, ko kuma zuwa ga Talha. Fi ta'an, game da suka fi ahadi sahaba, ga ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kama nasabu shi'ran Ibn Abbas, kamar yadda suka kirkiri waka ƴan Shi'a suka danganta ta ga Abdullahi dan Abbas, domin Abdullahi dan Abbas cikin sahabbai kowa ya san cewa sadda aka yi rikicin Aliyu da Muawiya yana tare da Aliyu ne. To sai ƴan Shi'a suka kirkiri wata waka, suka ce Ibn Abbas ne yake yin ta. Annahu qala fi haqqi ummil mu'minin Aisha radiyallahu anha, wai ga waka da ya rera game da Aisha, ga abin da yake cewa tabaghalti tajammalti walau shi'ti tafayyalti. Tabaghalti kin hau albagal alfadari, tajammalti kin hau raƙuni dan ki yaki Aliyu, walau shi'ti da kin so tafayyalti da kuma kin hau giwa alfilu. Wai Abdullahi dan Abbas ne yake wa Aisha wannan waƙar. In ka dubi mai waƙar, habaici ne a cikin ta. Ke da kika hau giwa, ai ke da kika hau raƙuni alfadari, kika hau raƙuni, to ai kuma sai ki hau giwa ki je ki yaki Aliyu. Ko kun gane? Habaici ne a ciki. Gashi a ƙasa mala yace ai rakibtil bagala, kin hau alfadari, summal jamala kuma kika hau raqumi, washi wa in shi'ti rakibtil fila, in kuma kika so to sai kije ki hau giwa, ai lil qital dan kije ki yaki wa isaratil fitna, da tayar da fitna tunda ke fitinan ne ya ci. Wai Abdullahi dan Abbas yake wannan waƙar. To duk akwai ire-iren waɗannan. Dan haka anan ne za ku gane muhimmancin maganganun da ne shekaran jiya waccan da shekaran jiya da kuma kaɗan da ne jiya, cewa ilimin nan da muke magana na jarhu wa ta'dil da ilimin hadisi, ba wai hadisi kadai yake tacewa ba, har waƙoƙi da abubuwan da suka shafi ƴan adab. Yanzu in ka je ka samu masu karatun adab waɗanda ba sa kula da tacewa, zaka ji waƙoƙi da yawa a wurinsu waɗanda yake na ƙarya ne. Kuma irin waɗannan waƙoƙin da suka shafi gingimin sahabbai sun shishigo musu, musamman in suka zo suna karanta al-adab wato ba'dal Islam, tarihin adab da ya faru, wato yadda ɗabi'un Larabawa da musulmi suka faru bayan zuwan musulunci, akwai waƙoƙi da yawa na ƙarya waɗanda waɗannan waƙoƙin ana karantar da mutane a haya Islam, a digiri, a wane ne a wane ne, ana baiwa mutane assignment a kansu suna haddacewa. Sai ga shi yasa ahlus sunna kuna buƙatar ku gina makaranta ta ahli sunna tun daga nazari da primary har secondary har jami'a wadda za ta bada diploma da degree da masters, domin kuna da capacity in terms of manpower, kuna da malamai waɗanda za su karantar muku gaba ɗaya duk abin da kuke so. Ahli sunnan Najeriya yanzu ba sa buƙatar ɗan bid'a ko miskalar zarrace. Abinda ahli sunnan suke buƙata shine wane ne zai manage su ya nuna musu yaya ya kamata su yi. Ahli sunna kuna da kuɗin da za ku yi wannan aikin, kuna da manpower, amma matsalar ita ce waye zai zauna ya tsara muku ya za ku yi, shine abinda kawai ahli sunna suka yi losing control. Kuma wannan muna fatar ahli sunna sai sun samu jagoranci akan haka, domin akwai malamai na duk abin da ahli sunna suke so ba su da buƙatar dan bid'a ko kwada. Akwai kuɗi ahli sunna suna da su, amma ya za a yi a haɗa malaman nan da kuɗin nan a yi abin da ya dace? Wannan ne aka rasa shi yasa sai abin yake ta watsewa. Amma babu wata ƙira'a ta Alƙur'ani da ake a duniya sai da ya zama akwai ahli sunna ɗan Najeriya yau da ya haddace Ƙur'ani da ita wanda zai iya karantarwa. Babu wani tafsiri, babu wani littafin hadisi, babu wani abu da ake bukata sai da ya zama akwai ahli sunna da suka ainihin iya waɗanda suke karantarwa. Ina fatan jama'a kun gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Amma dai wani abu na kauri. To shine sai malam yake cewa ka ji kaurin? Gashi nan. Amma daukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi kun ji wannan. Dan haka aje a koyi larabci jama'a. Kar kai girman kai. Kuma kun san fatan da muke yi, matasa aiki ne fa a kanku fa. Waɗannan ayyukan kanku ce sai an gina kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, a yi da gwargwadon abin da ake da shi. Waɗanda suka haddace Qur'ani a zariya yanzu, ina manya-manyan makarantun da suka yi a zaure ne, a soro ne, a shago ne, a ɗakin mota ne ko? Ku sake dawowa a ɗakin motan nan da soro, abin da kuke da shi kenan, a sake buɗe aji kuma a ce lugal arabiya za a karanta. A fara karantar da lugal arabiya. Ana nan kwana biyu sai a ce ɗaliban ilimi gaba ɗaya sun daina magana da wani yare sai da larabci. Shine revolution ɗin su Abdullahi Gwandu. Da suka ci larabci suka gaji sai suka daina fulatanci da Hausa a tsakaninsu. In ka ji sun yi fulatanci ko Hausa, za su yi wa'azi ne na amma na jama'a, ko kuma magana ta kama su da wani wanda ba ɗalibin ilimi ba. Amma sadarwa wajen magana tsakanin Abdullahi Gwandu da Dan Fodiyo sai ta koma da me? Sai ta koma da larabci, domin wannan na ƙarfafan larabcin. To amma za a yi haka sai an karanta. Sannan ku ɗaliban ilimi ku sani, malaman ku na da haƙƙi a kan ku kula da su. Wani ya zo ya yi tasaddi ya ce zai karantar da ku adab kullum in aka yi sallar asuba, sai ku koma ku kuma sai ku yi taro. Shi ya faɗi nashi gudunmawar, ku kuma me za ku yi? A sai ku tashi Allah ya saka da alheri, kai ayyar Allah ta yi na da kokari. Yana nan sai a ce ga wasu nan za su ɗauke shi zai karantar da su a Port Harcourt ko Lagos yake nan sai ku jiya ta biyu. To kuma ya fara abin wallahi kamar abin arziki ya bari. A'a, sai ku yi taro. Watan farko sai ku je sai ku kawo 70,000, to Allah gafarta malam ga dan abin da ɗalibai suka tara. Sai ka ji malam ya ce to za a ƙara da bayan azhar. Ko kuwa? A'a. To naira 70,000 malam ba sai babban professor ba ma wani zai karba a jami'a, to ya ga kuma 70,000 din za ta taru domin ku nawa ne, ku 100 ne. Wani duk wata zai iya bada 5,000 a cikin ku. Wani zai iya bada naira 50. Wani zai iya bada naira 200, wani ba zai iya bayarwa ba ya cika da addu'a, sai ka ga ta haɗu. Amma sai ya zama me? A kasa tashi a yi katabus, ko kuma a ce ai ba za a karantar ba, ana jiran sai an samu makaranta iri kaza, sai an samu allo iri kaza, sai an samu kaza, sai an... Wannan kuma matsala ce. Idan akwai hali a yi, in ba halifa a zauna a gindin bishiya a karantar da mutane. Ka duba sahabban da Annabi ya karantar ko a masallacin shi ne yadda masallacin yake a yanzu, an yi kokari balle san da masallacin yake fa na kasa ne, amma aka iya karantar da waɗannan mutanen da suka fuskanci duniya da ilimi suka karantar. Ko a yanzu ne ya kamata a je a kalli masallacin a ce ai ku an yi kokari a wannan ginin aka karantar da irin wannan ilimin? Ko a yanzu ne fa? Balle a da ba iya condition, ba fanka, ba lantarki, a haka aka karantar da su. Saboda haka ahli sunna ku je ku karantar. Kuma abin da muke cewa kun ga karantar wannan muna faɗa muku sirrinta, karka ce sai ka sauke degree. mutanen kauyen ku ne qatiba ba wanda ya iya bari biba kai ka zo cikin gari ka iya bari biba sai ka zo ka ce musu zaka karantar wato albarka karantawa in kana da natsuwa tana yunkurar da kai ka je ka ci gaba da karatu dan kana son ka ci gaba da aikin karantarwar amma sai zama ka kusa karantar da su iya abin da kake da shi sai kai kuma ka koma kana karowa kana basu kana bayarwa kana basu kana bayarwa ka dubi galibin malaman jami'o'i da zaka ji an ce doctor wani ko professor wani daga ina ya fara ne daga assistant graduate ya gama jami'a ya dan samu lambar shi mai kyau sai ya ce to kai zo zamu rike ka kana yin masters ana dan baka 30,000 saboda ma ba a dauke ka a bakin komai ba wani abu ma sai a ce to je ka duba yara za su yi jarabawa kai dan jira ne mai gadi ne kana nan kana masa sai a ce ka zama lecturer kaza rannan sai a ce ka zama senior lecturer rannan sai a zo a ce ka zama visiting ko associate ko wane ne professor rannan sai a ce kai ne dukka je ka binciki professors din nan da haka suka fara suna karantawa suna koyowa shine ka saba kana zuwa ka ce mishi good morning sir yau sai ka zo ka ce mishi good morning sir sai yake ansa dan jiya ya zama doctor baka sani ba sai ka ce good morning doctor sai ce can't you see what is in front of me wai akwai wannan kati fa da aka rubuta doctor wani kuma jiya aka sa abin to ka duba mana sannan ka saki addressing din shi ya zama doctor jiya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu yan arabiya kuma ku dage haka kana koyarwa sabisan abu na shida daga cikin hanya ta shida daga cikin hanyoyin da suke bi suke gurbata tarihi wabu'ul kutub rubuta littattafai na ƙarya war rasail da wasiqu al muzayyafa yan jabu a rubuta wasiqa ta jabu a ce ku duba ga wasiqa ga sa hannun wani ya ce kaza ko yayi kaza ina fata an gane kama sayatina insha Allah tabaraka wataala kamar yadda zai zo gare mu in Allah mai albarka da daukaka ya so fi qissati maqtali Uthman radiyallahu anhu game da kissar kashe sayyidina Uthman hina zuyifat kutubun yayin da aka je aka rubuta wasu wasiqu yan jabu ala lisani Uthman da yawun Uthman aka ce Uthman ne ya rubuta su zuyifat kutubun haka kuma fa aka rubuta wasu littattafai wasu takaddu na ƙarya wasu wasiqu ala lisani Aisha da harshen Aisha zuyifat kutubun haka kuma aka rubuta takaddu da littattafai yan jabu na ƙarya ala lisani Ali da yawun Ali wa Talha da Talha kuma wa Zubair da ainihin Zubair akwai wawun anan kun fahimta jama'a zakai mamaki Uthman bai san me ake ciki ba kawai sai aka zo aka kawo mishi farmaki ai ya rubuta takarda ya ce kaza ai ya rubuta kaza ya ce ai kaza ai ya rubuta kaza ya ce kaza duk karerai ne to bari ni fashin kwai munafinci dodo ne wato Ibrahim Zanzaki ya rubuta takarda jama'a da yawuna zuwa ga sarkin Zazzau cewa wai na ce zan hana zanga-zanga da ƴan shi'a suke da ƙarfi da yaji in sarki ba zai hana ba ni zan fito za mu hana Ibrahim Zanzaki ya wannan dan haka kawai ranar Ashura sai ya fito da ƴan shi'a sai ya ce kun ganta ga ta Albani ne ya rubuta anan zari akai haka su kuma da yake wawaye ne ba ilimin hadisi ba tacewa kawai shikenan a to Albani ne eh to shikenan aje a kashe shi shine sai suka bazamo suka to gidana munafinci dodo ne sai wata ran zan fasa yanzu kawai kanin abin na fada mu abinda nake so ku fahimta haka suka yi Uthman bai sani ba kawai aka rubuta takarda ya ce ayi kaza dan haka to jinin shi ya halatta a kashe shi shine abin da suke yi har gobe har yau haka suke yi za su zauna su rubuta to wannan maganar jama'a ku take ta anan shi yasa nazo da wannan littafin da na ba ku labari rannan kitabul wasi bil wafayat gashi a mujalladi na ɗaya wannan littafin mujalladi nawa ne mujalladi 29 ne yana labari ne dangane da mutuwar manya-manyan malamai da sarakuna da shehunai da makamantansu yau shekara 690 da rubuta wannan littafi al-imamul hafiz salahuddin Khalil As-Safadi Almajirin Al-Imam Az-Zahabi shi ya rubuta shi. Bari ku ji abin da yake fadi a cikin shafi na 55 a inda yace Al-Faslu At-Tasi' fi Fawaid At-Tarikh, fa'idoji daga cikin fa'idojin tarihi. Minha waqi'atu ra'is ar-ru'asa, ga wata mas'ala da ta samu ga wani sarki daga cikin manya-manyan sarakuna. Wa huwa Ali ibn al-Husayn ibn Ahmad wazir al-qa'im bi amri Allah. Undur hadhihi al-waqi'a fi al-Muntazim ibn al-Jawzi wal-Muntakhil min tarikh wal-Muntakhil min tarikh Baghdad ibn Qadi Shuhba. Wani sarki ne mai suna Ali dan Husayn dan Ahmad. Wannan sarki yana daga cikin sarkin Banu al-Abbas ma'al Yahud. Yahudawa ne suka zo gare shi ma'al Yahudi, wani bai Yahudi ya zo gare shi allazi azhara kitaban, wannan bai Yahudi ya zo da wata takarda fihi, a cikin takardar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama amara bi isqatil jizya an ahli khaybar, manzon Allah ya yafe wa mutanen khaybar jizya, yahudawan khaybara wa annabi ya yafe musu jizya, ba za su biya harajin jizya da ake biya ba. Yanzu wannan misali ku tsaya ku yi nazari, ina so mu tsaya mu fahimci wannan da ke. Takarda ce aka zo da ita bayan rasuwar manzon Allah da shekara 500, don a karni na 5 aka zo da ita. Wannan takarda tana cewa manzon Allah ya yafe jizya, shin wannan tarihi ce ko ba tarihi ba? Amma tarihi ce da ake so yanzu a ci wata moriya tata, shine mai dubba Yahudan da ke Khaybara, to annabi ya yafe mishi jizya. To by extension yanzu ƴaƴansu da jikokinsu da suka watsa ko ina an yafe musu kenan, kun ga fa'idar da za su ci. To me ya faru? Wa fihi shahadatu sahaba, daga cikin waɗanda suka yi shahada a cikin suka bada shaida, wai wannan wato waɗanda manzon Allah ya rubuta su a matsayin shaida, minhum Ali ibn Abi Talib, akwai Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu, Allah ya kara mai yarda. fa humila alkitab ila ra'isir ru'asa, sai aka dauki wannan takarda sai aka kai wa sarki. Wa qa'a an-nasu bihi fi haira, sai mutane suka rude. To manzon Allah ya yafe wa Yahuda wannan jizya, amma ake ci gaba da karbe, duk musulmi suka rude. Fa aradahu ala al-hafiz Abi Bakar khatib al-Baghdadi, khatib Baghdad, sai ainihin shi wannan sarki sai ya kira babban malamin hadisi na zamanin, shine khatib al-Baghdadi. Fata'ammalahu, sai shi malamin ya karanta takaddar ya lura da kyau. Wa qala, sai yace inna hadha muzawwaru, dan kai dade wannan ƙarya ce, jabu ne. Fa qila lahu min ayna laka zalika, sai aka ce algafata malam, ya kai ka gane cewa wannan ƙarya ce, gashi ainihin a cikin ta akwai sa hannun manzon Allah, akwai kaza akwai kaza. Wa fihi shahadatu Muawiya radiyallahu an, har Muawiya ma yayi shaida bayan Ali, ko kun fahimta? Wa huwa aslama amal fatihi, wato fa qala, sai yace fihi shahadatu Muawiya radiyallahu anhu, ay yadda akai na gane a cikin takaddar an nuna cewa Muawiya yayi shaida banda Aliyu. Wa huwa shi ko Muawiya aslama amal fatihi, shekarar da aka ci maka da yaki shekarar ya musulunta, ita kuma matsala an ce a Khaybar ne, tsakanin su akwai shekara 1 da wani abu ko shekara 2. Wa futuhi Khaybar, yaƙin Khaybar ku an ci Khaybar da yaƙi ne sanata 7 shekara ta 7. Wa fihi shahadatu Sa'ad ibn Mu'adh, ga kuma shaida cewa Sa'ad dan Mu'adh shi ma ya shaida. Wa mata Sa'ad radiyallahu anhu yawma Bani Quraiza, shi ko Sa'ad ya rasu tun san da aka yaƙin Bani Quraiza, qabla Khaybar bi sanatayn, kafin Khaybar da shekara 2. Wannan ya rasu da shekara 2 ya dawo ya shaida, wannan kuma zai musulunta da shekara 2 ya dawo yayo baya yayi shaida. Fafarraja zalika anil muslimina ghamma, sai wannan yayo musulmi bakin ciki da halin da suka shiga ciki. Wannan yana nuna me? Wannan yana nuna ashe rubuta takadda ta ƙarya dan shedar ƙarya, wannan abu ne da ake dan a gurbata tarihi. To kaji yanzu nan banda tarihi da ake so a gurbata, me ake so kuma a yi? Ana so a canza shari'ar musulunci, domin wannan takaddar inda ta tabbata, me take tabbatarwa? An shafe jizya kenan musamman ga Yahudawan Khaybara. To jama'ar musulmi, sai kun yi a hankali, magana ce za ku gani wai dan an sa a radio ko dan an sa a jarida, wannan ba shi ke nuna gaskiyar ta ba. Sai ku rinka amfani da qara'in, ku rinka amfani da dalilai waɗanda za su taimaka muku. jama'a mun zuba da ƴan shi'a a haka a garin nan, mun gama kure su kakkaf. Duk sanda za su buga wani labari su ce kaza, sai zama daidai sanda za su buga wannan su faɗi wannan maganar a daidai wannan ranar, sai ka ji ga wani kasad wanda kasad din na faɗi kwanan wata ina Sokoto ko ina Gombe ko ina Taraba, su kuma sun ce an yi abin a sabon gari da ni. Amma da yake ba su da kunya, ba addini suke yi ba. Wallahi wallahi akwai yaran da muka haɗu da su bayan sun rabu da Zazzaki sun koma suna bin Hamza Lawal, wallahi sai suka koma da kansu suna faɗa mana haka, suka ce sukan zauna su rubuta ƙarya a kaina su yaɗa ta, sai in na fito na warga za ta sai su dariya sai su sake tunanin sai me kuma. Me yasa waɗannan za su yi mutunci a wurinmu? Me yasa za su yi mutunci? Ba za su yi mutunci ba. Mu a manhajinmu ko malamin Ahlus Sunna ne ƙarya ya zube mana. Yau shekara biyu muna Makka jama'a, na zo ina sauke kaya ƙofar gidan da muka sauka, na sauke na koma zan ɗauko wasu a mota, sai wani wanda a zubin shekaru keke da keke ko kallon mu kai a fisge na girme shi nesa ba kusa ba, na zo na wuce su ne musu sallama, na shiga gida na hau na sako, kafin sako ashe suna ce mishi wannan albani ne, suke yaran na albani na zaria, ai a jallar lokacin muna almajirai mu ne ake sa muke karantar da su islamiya. To cikin waɗanda yake ba labarin sai wani ya dube shi da kyau ya ce anya, amma kai yanzu har kaiwa wani girman da zaka karantar da shi islamiya? Sai yanda na zo sai ɗayansu ya ce don Allah malam yi haƙuri magana muke da ita, na ce ku yi haƙuri in sallami ɗan tasi, sallami ɗan tasi na sauke ka shi ne suka faɗa, sai na ce a ba ta nan za ku gane rashin gaskiyar maganar ba, ai ko mai girman mutum zai iya zama a karantar da shi, ba nan ne matsalar ba, matsalar ita ce kai ka ce a gyalle su ka zauna, ya ce eh, na ce to kaga yanzu da kake magana, ya ce eh, gaba ɗayan shiga ta gyalle su sau biyu ne. Yau shekara biyu aka yi magana, to zuwa yanzu kuwa shiga ta gyalle su sau uku ne a duniya gaba ɗaya. Na farko shi ne sai ma da aka je da ni zan karɓo wani aure ne a 1995, ban ma san ina gyalle su take ba a lokacin, an naɗa ni ne wakilin aure zan je karɓo aure, aka je kai ni gyalle sun aka yi, yanzu haka ba zan iya kai kaina wurin da muka je karɓo auren ba. Na uku shi ne, na biyu shi ne wa'azin da muka je muka yi a gyalle su in ba ku manta ba. To sai na uku shi ne cikin watan Novemba ɗin nan akwai wani dattijo da na samu labarin yana wurin na je na gaishe shi, iyakar shiga ta gyalle su kenan gaba ɗaya a duniya. Amma shi yana cewa ni ɗan gyalle su ne. Akwai wata shekara muna yara a miciya aka ce an ga wata a gyalle su, sai muka yi ta dariya sunan ne ma ya bamu dariya gyalle su, sai muna ganin kamar gyalle ne aka gyara shi ya zama, mu muna dariya ina ne ma gyalle su tukunan, mu muna yara ashe ma gyalle sun a zariya take a lokacin, a rediyo muka ga ce gyalle su, sai muna ta dariya. Ash-shahidul akbar, me yasa mutum zai yi ƙarya? Ka faɗi gaskiya mana, ƙarya zubar da mutum take. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, wannan addini na musulunci ba ya buƙatar a yi ƙarya don a taimake shi, amma shi'a da yake ƙarya ce fa sai a gayyato ƙarya don a taimake ƙarya, dama haka malamai suka ce, duk sanda kai wani zunubi sai ka nemo irin shi ko makamantan shi wajen me, wajen kare shi. Asali ita addinin shi'ar ƙarya ce, to kuma dole a yi ta gayyato wasu ƙarirai don mai don a kare ta. To amma ahlul hadisi humu ahlul rasuli fa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu, malaman hadisi su ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suke mishi aiki. To malamin yake cewa wa hadha ghayrul kutubi allati tu'allafu, yace waɗannan littattafan da muke magana ba fa muna magana wasiƙu ne, banda littattafai da ake zama a rubuta littafi sukutun da guda wato zayyafu a kirkire su na ƙarya ka kitabi Nahjul Balagha, kamar littafin Nahjul Balagha wanda shi ma zamu zo zamu magana akan shi, mun danyo magana akan shi a can baya, to in Allah so muna da darasi na musamman akan littafin Nahjul Balagha insha Allah. Littafin Nahjul Balagha ba sayyidina Ali ya rubuta shi ba, ko da ba sayyidina Ali ya rubuta shi ba, ونصب إلى علي بن أبي طالب أكدنجر تون اللتافي زواغ علي دان أبي طالب وكتاب الإمامة والسياسة اللتافي الإمامة والسياسة الذي نسبوه لابن قتيبة واند أكدنجر تاشق ابن قتيبة ككرنت اللتافي نند نزود شواند نيمكو بياني من مجلد يبيو ميسونا كتب حذر العلماء عنها لتتفند ما لميسك الطورة تركوسك يقباغ مدسو wannan littafin na al-imamatu was-siyasa jama'a duk wata kwama tana da kaji an shi'a suke fadi yana nan a cikin littafin sai aka rubuta shi sai aka dubi wani kibbe dan malamin ahlus sunna sai aka ce shine ya rubuta shi wato mu ahlus sunna ba dan Allah yake kare mu ba jama'a yan bid'a kwana suke idan su ba bacci don su bata mu na ga muku abin da ya taba faruwa anguwar mu miciya annan zariya wani yaje yana sai da laya laya yake siyarwa yake Abubakar gumi ne ya turo shi su Alhaji Usman mai agogo su suka tattara shi suka je da shi gidan Mal Abubakar gumi aka je aka zaunar da shi yake dan bid'a kare ne inan nan duniya ya dubi tsabar idan Mal Abubakar gumi yace kai kace in je in siyar da laya to Mal Abubakar gumi kun san na tsantsan mutum ne baya hayaniya to da yaga wannan kam wannan zai iya duban idan Allah ma ya ƙarya kuma tunda ƙarya ta gama kai ƙarya a nesa an zo da kai an taro jama'a daga Zaria mota aka tafi Mal Abubakar gumi ya aiko a zo a saida laya ana so ana zafin cewa laya kafirci ce haka kuma take har yanzu ta farfasa take ma yau wannan fata an gane a kuma a ce malam gaba ɗaya da shine umda ya ce laya ma a je ma a siyar ba ma a yi ba shine aka je dan haka mota kamar za a je wa'azin kasa aka je aka taru ya dubi tsabar idan malam a gidan malam ya ce kai kace sai malam ya ce a to ku rabu da shi aka ce a ku fita ku rabu da shi shine aka yi can baya da shi wajen gidan dattijo group captain aka ce to kaga malam ne maka ta malamai ne amma wallahi munan ba wani aya ba wani hadisi da za a ce aka sassa ma shi malai jefar da buhun ya can gaba wajen Katuru Road ko Waf Road ne wajen Waf Road da Gangara can wajen Radio Najeriya Kaduna shikenan to rashin kunya waɗannan ta wuce da haka jama'a Allah ya sa ko ka taba jin wani cassette da wani fitsaran da yayin shi a nan Kaduna Kirista ne wai ba kwana ba kwanan nan in ka je na ba da labarin yadda Mal Abubakar gumi yake siyo makamai yana boye makamai yana wai kuma a duniya gaba ɗaya in ji ba kwana Mal Abubakar gumi bai amince da kowa ba sai ba kwana lawa'i al-kazib siffofin ƙarya sun bayyana a cikin maganganun shi gaba ɗaya kuma a nan Kaduna yake ba kwana ya jama'ar musulmi waɗannan mutanen ba addini suke so su yi ba dan menene yan distorting yan gurɓata addini to yadda ake maganin su shine me a tsaya ai ta karantar da gaskiya amma ka ai shiru game da su a bayyana wa mutane su makaryata ne dan masu ruduwa da su amma ka a shagaltu da su in ba haka ba haka duk sanda da'awa ta sunna ta taso sai a zo da wani tabadde dan yazo ya ruda da'awar in ne da'awar ba faqini bane ba mai fasaha bane sai koma ya tare mun shikenan sai a ce sai a daina da'awar gaba ɗaya sai a koma abin da yake hayaniya akai shi ake kula shi Allah ya kiyaye waɗannan misalai ne na dan tabo mana kawai amma akwai irin su masu dimbin yawa jama'a kun ji wannan gashi a ƙasa malam yake cewa a lamba ta biyu unzur muqaddimata ta'wil mushkil al-Qur'an ka duba muqaddimal litafin ta'wil mushkil al-Qur'an na Ibn Qutaybah تحقيق السيد أحمد صقر ومقدمة الميسر ميسر والقداح لابن قتيبة تحقيق محب الدين الخطيب جسن تبتر دي شواء وانا اللي تافن الإمامة والسياسة جماعة كوكدا وانا سنكو غان حكم عدم هوديو أقول لتتفين كتا من ديري ديوة دا ناصر كبر يربو تادا هنينش نكريا دا هكا ناصر كبر كذاب دجال mu da muka yi zamani da shi ku dauka daga bakin mu in ba mu ba ba wanda ya sani ba wanda zai fadi kazzabun wa dajjal juwa karshe da yake wanda nake yawan kawo muku ita yadda yake yaban Abdul Qadir yake cewa jilani babu takaddama tun lotan ai sama ai ƙasa Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdul Qadiri yana kallo aka ho sama yana kallo aka ho ƙasa a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadiri idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wannan kadan daga cikin karerayin Nasiru Kabara kenan kadan daga ciki sunan wannan littafin Fathul Maula fi zikri manaqib sayyidi Abdul Qadir al-Jilani har ya mutu baya zuwa sallar Juma'a da aka tambaye sai ya ce saboda tsabar kaunan manzon Allah kai dan bid'a wato dan bid'a problem ne kaji saboda tsabar kaunan manzon Allah baya zuwa sallar Juma'a saboda me yace akwai wasu almajirai a kofar masallaci in yazo zai shiga masallaci sai ji suna dan amina baban zara to shi kuma wai saboda tsabar kaunan manzon Allah da yaji an fadi sunan manzon Allah sai su ma saboda tsabar kaunan manzon Allah da yaji an ce dan amina sai fadi su ma shine sai daina zuwa to yanzu duk su sayyidina Ali da su Aisha da Fatima da duk waɗannan da suke ganin manzon Allah su ba su mutu ba to jama'a waɗannan mutanen sai ku ce wai ai shiru waɗannan mutanen suna lalata addinin Allah wai ai shiru wai saboda ana son hadin kan musulmi waɗannan ba musulmi bane ai marmaza a cire su daga layi ko su musulunta wallahi alazim sannan a kira hadin kai amma ba haka ba sarakunan gargajiya ƙarya kuke yi kungilar ku da kuka karbo daga ƴan boko daga ƴan siyasa saboda manufar tazarce wallahi ba za ta yiwu ba in za ku shirya gaskiya ku shirya gaskiya ana son ne wai a hade kan malamai ƴan boko ne fa suke kungilar fa da ƴan siyasa kungila ce aka hada ake amfani da sarakunan gargajiya saboda suna zaune dam ba iska ba labari da ke shiga cikin kansu ba san me ake ciki ba kawai to aje a hada malamai eh a hada kai dan me dan kuri'a ta zo su kira waɗannan malaman da aka sa a cikin jirgi ya hada kai a ce to gashi dai kun ga an yi kaza to ayi tazarce ayi kaza wallahi duk kungilar ƴan boko ce da ƴan siyasa bari 2011 ta wuce ku ji za su sake kiran malaman hadin kai ku ce ni na gaya mu bari a gama 2011 bukatar su ta biya za su sake kiran hadin kai ba za su sake kira ba amma yanzu an kada kujan za a zarce ni sannan kan magi ya fara wayewa yanzu ka je ikiti kaga yadda take cin wuta talaka sun ce ba su yadda ba an ce kuma sai an yi zalunci su kuma sun ce ba su yadda ba yau mata ne suka fito ikiti suka yi zanga-zanga tsirara suna bayyana al'auransu yan shekara 80 50 60 suka ce su an bata musu rai a gargajiyar su haka suke yi su zo su bayyana tsiraici mata tsofaffi su shine fushin su kun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan murdiyar da sauransu da aka ga talaka sun fara shine wai nan arewa da yake ƙasa addini ke to ayi wayo a hada kan malamai shikenan sai a hada kan ƙuri'o'in sai a danne bayan 2011 ba malamin da za a sake kira hadin kai an gama kwangilar su sarakuna an gama zuba musu a cikin account shikenan ko kuma malamai mayin wata an je an ba ku mirinda kun hade yawo baki na wari Allah ya kiyaye akwai aiki fa matasa sai kun tashi yaƙin nan da zalunci sai an yi gadangadan an wayar da kan mutane na fata an gane to jama'a kun ji akwai ire-iren waɗannan da yawa dan fodiyo akwai littafai da yawa da Sunasir Kabara suka rubuta suka danganta gare shi na kada-kade da waƙe-waƙe da makamantansu wasu abubuwan sai ake dan fodiyo yayi ya tuba ƙarya ne bai yin ba ma balle ya tuba Sidi Abdul Qadir sai ake yayi ƙarya ne tunda Sidi Abdul Qadir yake bai taba bid'a ba ka karanta littafin da nazo da shi nan Al-Bidayatu wan-Nihaya almajirin shi ya rubuta da littafin Sirru Alamin Nubala ka karanta Sidi Abdul Qadir bai taba yin bid'a ba ina mu gane haka ga littafin shi da kanshi da ya rubuta ya sa mishi Al-Ghunya li talibi tariqil haqq mai gamsarwa mai wadatar da masu neman gaskiya aqida ce ta fi aqidatu tahawiyya zafi amma sai aka ce ai ya dan yi bid'a ya tuba ne ko yayi kada duk ƙarya ne sun yi ne kawai yo ga Malam Abubakar Gumitin yana da ra'ayi ne mishi ga dan fodiyo dan fodiwa har ya mutu fada yake da bid'a je kaka ga me ake a kabarin shi duk abin da yace ba kyau shi ake duka to shikenan sai a ce a ai da yayi ne ya tuba ko kuma yaya akai kafin ya tuba ne kafin ya mutu ya lalace dan fodiwa bai yi bid'a ba sunnaye kai ka karanta littafin da ya hura wuta akan fada da bid'a bayanin bid'a shaytaniya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya ka karanta sirajul ikhwan ka karanta wasiqatul ikhwan ka karanta tafan dan fodiyo ga sanan yana fada da bid'a wurjanjan amma yau wai sai wannan shaytani ya zara katuwar takobi zai ce shine sarkin yakin dan fodiyo saboda hauka da motsuwa saboda haka akwai bukata a yawaita asibitoci na mahaukata jama'a domin na Kaduna kada yayi kadan wallahi Allah ya kiyaye mallan yace sabi'an hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin da suke bi wajen gurbata tarihi istighlalu tashabuhil asma'i amfani da kamannin sunaye misali bari dan yi maka misali kes dan ka gane yanzu ni dillata tafan da na rubuta da wadanda na fassara nazo sai in sa Abu Abdurrahman Muhammadin al-Awwal ibn Adam sai in sa Az-Zakzaki al-Mulaqqab bil Albani to yanzu misali ai Az-Zakzaki me ma'ana Az-Zakzaki kai bazazzagi shine kai sunan kasa kenan Zakzak to Az-Zakzaki shine kai bazazzagi to sanya Az-Zakzaki din nan mallan Yahuza an kana karanta sharhin a askari haka za ka ga yana sa Az-Zakzaki da sauransu ma'ana bazazzagi kai shine ma'ana to yanzu wannan sai wani ya amfani da wannan maganar da Ibrahim Yakubu Az-Zakzaki ya fadi sai je ya ce ai gashi Muhammad Awwal Adam Az-Zakzaki shi ya fadi saboda me yayi amfani da tashabuhi wajen suna ko nasba ko alkunya ko makamantan haka to ƴan Shi'a suna amfani da wannan sai su dubi wani malamin su na Shi'a da ya wata mugunyar magana sai su dubi sunan shi yayi daidai da sunan wani malami na sunna sai su ce ai malaman ku na sunna ma sun yadda da kaza bari muku misali yanzu akwai malaman fiqh da yawa da suka kuskure wajen bada labarin mazhabin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari akan shafar kafa ko wanke alwala ko wanke kafa akwai Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari dan Shi'a akwai kuma Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari ahlus sunna ku duba alkunya su daya sunan su daya sunan uban su daya sannan kuma dangantaka su zuwa ga garin Tabarstan duk daya Abu Ja'far wannan ma Abu Ja'far Muhammad wannan ma Muhammad danwa dan Jarir wannan ma dan Jarir wannan At-Tabari wannan ma At-Tabari to wancan na Shi'a sai ya ce wanke kafa a alwala bid'a ne sai dai a shafe ta in suka zo sai su rudar da kai sai su ce ai Ibn Jarir ma ya fada sai a ce duba ka gani ba gashi ba Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari gashi kuma cikin malaman ku akwai wanda suka yadda kada a wanke kafa me yayi amfani da shi shine istighlalu tashabuhil asma yayi amfani da kamannin sunaye ne dan ya gurbata maka addini dan haka sai kun yi a hankali amma malaman hadisi suna nan suna kallo mai jar koma mallan yace misali Ibn Jarir masalan isnani Ibn Jarir ga misali guda biyu ne al-awwal Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Abu Ja'far At-Tabari imamun min a'immati ahli sunna Muhammad dan Jarir dan Yazid Abu Ja'far At-Tabari limami ne daga cikin limaman ahli sunna as-sani nabiyyu fa Muhammad Ibn Jarir Ibn Rustum kunga sunan kakannin su ya sha banban wancan dan Yazid jikan Yazid wannan kuma jikan wa jikar Rustum to ba fa Yazid na Muawiya ba kuma domin sunan baban Yazid kuma Kasir shine cikakken nasabar ita ce me Muhammad dan Jarir dan Yazid dan Kasir At-Tabari shine limamin ahli sunna wannan fa Muhammad dan Jarir dan Rustum Abu Ja'far At-Tabari imamun min a'immati Shi'a wannan limami ne cikin limaman Shi'a gashi nan mallan yace a ƙasa ka duba ainihin wato lisanul mizan kaje ka karanta littafin lisanul mizan fi tarjamati Muhammad Ibn Jarir Ibn Rustum mujalladi na 7 shafi na 100 shafi na 29 ko to a daidai wannan shafin kuma zaka ga tarihin wannan shi na garin a wuri ɗaya malamin ya kawo tarihin su annan da Ibn Hajar yazo sai da ya tsaya ya tantance matsalar tas yace wannan shine ahlus sunna yace wannan kuma mugu ne dan Shi'a kuma ga irin aqidojin shi kaza 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 dan haka ka iya bambancewa Muhammad dan Jarir dan Yazid dan Kafir Abbabari, wannan Muhammad dan Jarir dan Rustum Abbabari. Ina fata an gane. Sai ya ce fa yunsibuna kutuba Ibn Jarir Ash-Shi'i li Ibn Jarir As-Sunni. Sai ɗan Shi'a su rinka danganta littattafan Ibn Jarir ɗan Shi'a zuwa ga Ibn Jarir ɗan Sunna. Misalu kitabi Jala'il al-Imama al-Wadiha wa Nur al-Mu'jizat, kamar littafin Jala'il al-Imama al-Wadiha wa Nur al-Mu'jizat. Wannan littafin nawaye? Littafin Ibn Jarir ne ɗan Shi'a. Amma suka ta sai su ce ai gashi nan limamin Ahlus Sunna ne yana tabbatar da limancin Aliyu kuma yana zagin Muawiya. Kun ga jama'a, wallahi sai kun koyi ilimin hadisi kun iya tantance abubuwa, ba haka ba rudani zai zo muku. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sai malam ya dauko wani misali wanda bai da alaka da wannan sai dan ga fahimta. Yace wa Ibn Hajar, kamar Ibn Hajar kuma isnani guda biyu ne. Ibn Hajar guda biyu ne. Al-awwal Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani min a'immatil hadith, daga cikin limaman hadisi mai bulughul maram. Wal akhar ibn fa Ahmad ibn Hajar al-Haytami imamun fil fiqh wa laysa lahu bida'a fil hadith, ba shi da wata iyawa a cikin hadisi. Fa ya'khuduna tashih al-Haytami, sai su dauko hadisan da Haytami.